'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ka kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnati ya muna shi da kyau. Ibar mu samu lafiyan da ya kama, domin kana cikin gida sha offline.
Kudin nan shi ne ba yi zubani. Don wani man yana iya at least 130 CDs, wani man 200 CDs, wani man ma har 250 CDs.
Kamin ka fidda wani kudin abincin yara, kudin makaranta, sai ka je kaman kudin wutan zai saka gudu. Sai sa kudin wuta a gane dai wallahi sai a hankali.
Gwamnati ya kamata duba ya rage mana don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudin cikin gari.
Ina ce 20 CDs. Ɗan da yana kai ne wata guda, yanzu sati biyu ka yi, which means kudin ya karu. Abin da zan gaya ma gwamnati ne ya yi gyara daga ECG, kamfanin wutan lantarkin nan.
Al'ummar kasar Ghana kenan suke kokawa dangane da tashin goron zabbi da farashin lantarki ya yi a kasar, kuma wannan shi ne batun da shirin 'yan kasa da hukuma na makon nan zai taɓo a dakace mu.
Afirka mutum ne ingantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki ne jiko na mace.
Madalla. Masare, batun makamashin wutar lantarki na ci gaba da zama kalubale ga mazauna nahiyar Afirka, duk da kokarin da hukumomi da gwamnatocin kasashen nahiyar ke cewa suna yi wajen warware wannan kalubale. Yanayin wadatar lantarki da za ta biya bukatun jama'a ta kowace fuska, da kuma mizanin farashin da hukumomin ke shatawa 'yan kasa kafin samun lantarki, su ne manyan matsalolin da masu amfani da lantarki a galibin kasashen nahiyar Afirka ke fuskanta. Kasar Ghana na cikin kasashen nahiyar da suka cimma wani mizani na samar da lantarki ga 'yan kasa, amma al'ummar kasar na kokawa ainihin game da tsadar lantarki a kasar, lamarin da suka ce na haifar da koma baya ga harkokin su na sana'o'in yau da kullum da kuma walwalarsu ta yau da kullum. Wakilar sashen Hausa a birnin Accra, babban birnin kasar ta Ghana, Hawwa Abdulkarim ta hada mana rahoto dangane da wannan batu.
Kasar Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke samun isasshen wutar lantarki, kuma kamfanin wutar lantarki a kasar Ghana, wato GRIDCO a takaice, ita take bai wa kasashe Afirka kamar Togo, Benin, Cote d'Ivoire da Burkina Faso wutar lantarki. Sai dai duk da hakan, jama'ar kasar Ghana na korafi ba sa samun wutar lantarki yadda ya kamata. Wasu kuma sun bayyana da cewa kudin wutar lantarki yana da matukar tsada.
Sunana Maimuna Sani. Kudin wutar ne ba mu mai maganan shi. Ana off ne, wani bai ya zo da sauki, wani bai kuma, mu sani da suke ririn abun ba. Gwamnati ya muna shi da kyau. Ibar mu samu lafiyan da ya kama, domin kana cikin gida sha offline. Baka ka fito yaka ce za ku kashe abubuwanka. Ka zo ka zo ka yi firijin ka na fi an kashe an kunna ke ne. Wannan ne ne problem da sosai. Da gwamnati ta duba gyara mana.
Shi ko Yusuf Ali ya ce shi kadai ba iyali yana biyan kudin wutar lantarki fili 200 kwatankwacin dalar Amurka 20, kuma yana ganin tsadar kudin wutar lantarki kawai zai iya sa ya gudu ya bar kasar.
Maganan samun wuta dai ana samun wuta, alhamdulillahi, ni dai gaskiya, amma kudin nan shi ne ba yi zubani. Don wani man yana iya at least 130 CDs, wani man 200 CDs, wani man ma har 250 CDs. In ina nan single ina yin gear 200, 130, 15 man light. Imagine ina da yara 4 ko 5 da mata dai ko biyu, ba magana school fees, ba magana abinci, light ka daidai ya bari ka gudu ka bar garin. Maganan gaskiya kenan.
Alhaji Ali ya ce za ka jira kudin makarantun yara ne ko kuma kudin wutar lantarki?
Wuta dai kan akwai wuta a Ghana sosai yanda ya kamata. Mutum kudin wuta dai kan ba magana. Saboda in ka kalli irin kudin wutan da ke zuwa yanzu mala, kamin ka fidda wani kudin abincin yara, kudin makaranta, sai ka je kaman kudin wutan zai saka gudu. Sai sa kudin wuta a Ghana dai wallahi sai a hankali. Abinda gwamnati ya kamata ya duba ciki ne, saboda kin san wuta na daga cikin abin rayuwa na more rayuwa gaskiya. Tunda yana daga cikin abin more rayuwa, kuma ya kamata gwamnati ya duba ya yi wani abu akan shi, saboda gaskiya fi sabidillahi ba karamin al'amari bane batun kudin wutan. Da yasa gwamnati muna roko ya maida hankali wurin, in wani dan ragowa ne zai ringa zuwa mana, zai taimaka mana, da a ce kowane wata shi dai ya karu amma baya ragewa.
Nuruddin mai sana'ar dinki ya ce yana biyan kudin wutar lantarki a wata kusan sama da dala 100.
Ina dinki miki ne, ina nima hot coffee. Kudin wutar yana zuwa, wani ya zo mana 1000, wani ya zo 900, wani ya zo 800 wata. Gwamnati ya kuma ta duba ya rage mana don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudi cikin gari. Ya kuma ta duba su ya bar kullum ya muna sauki yana zama ma musamman mu duba family su ma da yanda ya da mu daina kowa dinki ka tsaye.
Malam Muhammad ya ce shi a yankin su wutar lantarki ne gaba ɗaya ba a samu, kuma a wata kuɗin yana iya zuwa kamar sun yi amfani da wutar lantarki.
Yanzu dai gaskiya dai wuta dai ba mu samu shi a kai a kai, gaskiya babu wuta. Don wani zubin ma to sai da gyaran Allah. Amma yanzu dai to alhamdulillah dai muna don samu kaɗan kaɗan, amma kai da kai dai ba mu samu. Ah, yanzu dai kuɗin lantarki dai yana zuwa sama, kuɗin wuta dai ya je sama sosai sosai. A da yanda muke biya yanzu ina ji ya je sama kamar kashi biyu ma. Shawara na dai gaskiya kin san talaka dai ba abin da yake so shi ya husa. Sai dai mu yi mishi magana dai yanda za mu samu sauƙin wuta da yanda kuma zai yi ya rage. Kuma yanzu shi ma yana dora mana haraji daiwa kan wuta da sauran shi sa ya bar yanzu. Wanda yake shawara da mu dai muna so da husa ne yanda zai yi mu samu sauƙin lamarin abin da za mu gaya ma gwamnati.
Wasu a Ghana suna amfani da kati ne wajen sayan wutar lantarki, inda hakan ke nuna adadin kuɗin da ka saya, adadin wutar lantarki da za ka samu kai amfani da shi. Inda Malam Yahaya ya bayyana yadda ake cutarsa idan ya saya wutar lantarki ta kati.
A jiha inda nake dai gaskiya ina samun wuta, kuɗin wutan gaskiya da idan muka sayi wuta da yanda ke kai mun yanzu ba haka ba, ya ragu idan kuɗin wutan ya karu kenan. Ina sayan kati na to misali ina je 20 cedis inda yana kai ne wata guda yanzu 32 ke yi, which means kuɗin ya karu. Abin da sanya ga gwamnati ne ya yi gyara daga ECG kamfanin wutar lantarki nan.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamura ya zamanto ɗane mai himma bisa tawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ka zama a cikin umma.
A ɓangaren gwamnati kuwa mai magana da yawun kamfanin wutar lantarki ta ƙasar Ghana Mr. Williams Buatin ya ce an samu wasu tsare-tsare da ya kawo sakiya ga masu amfani da makamashi, daga ciki shi ne ƙarin kuɗin wutar lantarki kaso 18% a ƙasar Ghana. Muna aiwatar da abin da doka ta ce mu aiwatar ne, kuma kawo yanzu babu wata matsala. Abin da ke da muhimmanci shi ne akwai kari da aka yi zuwa kaso 18% na jadawalin kuɗin wutar lantarki, wanda shi ne ya sa kuɗin ya haura sama. Don haka abin da za ku iya yi a matsayinku na abokan cinikayya da wutar lantarkin ƙasar Ghana shi ne yin aiki don kiyaye makamashi ta yadda za ku iya samun abin da kuke bukata da kuma iya abin da kuka biya ko kuma abin da za ku yi amfani da shi. Wannan shi ne mafi muhimmanci kawai. Don haka dukkanmu ya zama wajibi hukuma ta ɗauki lokaci ta duba almubazzaranci, ragewa ko adana makamashi domin mu iya mu biya. To wannan shi ne kudirin da aka aiwatar da shi a duk faɗin ƙasar Ghana. Don haka idan wani mutum ko kuma abokin cinikayya da wutar lantarkin Ghana yana da matsala, zai iya ziyartar ofishin gundumarsa mafi kusa kuma ya nuna musu takardunsa da ake bukata, ko kuma zai iya kiran lambarmu don shigar da ƙorafinsa. Tsari ne da muke gudanarwa wanda muke caji ta kilowatt awa ko kuma adadin wutar da kai amfani da shi. Don haka ba za mu kara wani kuɗi a gefe ba. Sannan kuma muna da tawaga a kowane yanki da ke bin waɗanda ke amfani da wutar ta haramtacciyar hanya domin kama su kuma mu gurfanar da su a gaban kotu.
To Allah ya kyauta. Masu saurare, ƙarshen shirin 'Yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hauwa Abdulkarim a birnin Accra, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an soci ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su yi yarshe ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ka kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman muka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.